daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a tare da sallama, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani, Sarauniya da kuma Niya FM, da ma shafin mu na Facebook Live a yanzu haka kai tsaye, ko kuma a fada yanar gizon mu voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bagaji, Safina Tsada Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro, a yau Alhamis 22 ga watan Disambar shekarar 2016, zamu yi magana ne akan harkar lafiya kamar yadda aka saba duk ranar Alhamis, inda yau zamu yi magana game da shinkafar roba da sauran abubuwan ci na jabbu.
Akwai wanda ya tabbatar mun cewa ita kanta shinkafar idan aka ɗebe ta aka zuba akan siminti ko wani guri da yake da rana, to idan ka natsu ka tsaya ka dube ta sosai, za ka ga da kanta tana dan kaman kadan da ne, sai ga tana narkewa a ƙasa. To wannan yasa ake gane ta roba ce, amma kaman iri na mutanen karkara, gaskiya ina ga za a iya maka mata miya mu ci, ba mu san cewa ta roba ce daga bisani ko matsala ta faru.
Gaskiya a matsayina na mace, ko da ban san ta ba, duk matar da aka kawo mata shinkafa ko da awo ne mijinta yayi, za ta dauki kwaran shinkafan nan ta tauna, saboda ta san yanayin ruwan da shinkafar za ta sha. To kaga ta nan gurin za ta gane, gurin taunawan nan za ta gane, ai wannan anya ko shinkafa ne, sai ta yi cigiya ta nuna wa mutane. Ta nan gurin in aka kawo mu mata wurin dafawa, kafin mu dafa za mu gane ta leda ne.
A dan tsakanin nan ma, jami'an hana fasakon ruwa to custom a Nigeria sun kama shinkafar da suka zargi cewa ta robar ce fa.
An yi kirari cewa an samu buhu 105 ne a ɗaya daga cikin gudunmu da take Ikeja, wanda shi din ma yanzu kuna an mun ba an aika wa ƴan NAFDAC su je su tantance.
Haka kuma amsoshin ku na tambayar mu a shafin mu na Facebook da Twitter na nan tafi. Ku dai ku ci gaba da kasancewa da shirin yau da gobe, shirin matasa.
To a shafin namu na Facebook da Twitter mun tambaye ku cewa, ta yaya kuke ganin ya kamata a ce mutane da kuma gwamnati sun magance wannan al'amari, ko kuma yadda za su kare lafiyarsu game da wannan magana ta shinkafar roba ko kuma abinci na jabu? Ga amsoshin da wasun ku suka bayar.
Sakon farko daga Shamsu Abubakar yace, yau da gobe a nawa gani mafita ita ce ya kamata gwamnati ta ja gaba wajen haɓaka noma, sannan mutane su biyo sahun gaba. Wannan ne kawai zai raba ƴan Afrika da cin abinci da zai zamar musu na lahani daga baya.
Sai Musbahu Suraja yace, mu haƙura da shinkafar waje, mu tsaya mu inganta tamu ta gida.
To shi kuma Sulaiman Shatima Sulisha yace, ta hanyar tantancewa tsakanin natural rice da artificial rice wato ta jabu da kuma ta gaske kenan, akwai hanyoyin da mutum zai iya ganewa ko nawa ne ko kuma ya dauki nauyin tantancewa a cikin ruwa. Bambancin zai bayyana a gare shi lokacin da aka aika ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyi, wato a sa a ruwa a ga za ta taso ko za ta yi ƙasa kenan yake.
Yana cewa konawa da nauyi da tacewa a ruwa. To Allah sa dace.
To ai kafin duk kai wannan abin ne, yunwa ta yi illa.
Sai kuma Farm Aliyu Muhammad Ibrahim yace, salam yau da gobe. Hakikanin gaskiya gurbatattun abinci ba kamar matsala ke jawowa ba, gani yadda yake haddasa cututtuka. Da farko ya kamata gwamnati ta tsaurara matakai na kan iyakokin ƙasar, su kuma jama'a su dinga kula, domin Hausawa sun ce lafiya jari ce.
Sai Abdulhafiz Sultan yace, a bangaren gwamnati ta ƙara matakan tsaro a boda, sannan da kuma hukunci mai tsanani akan duk wanda ya shigo da ita. Su kuma jama'ar gari su gane cewa arhade ba ta ado, sannan su rika tantance mutanen da za su rika sayan kayan masarufi a gunsu.
To sai kuma wani Ahmad Laden Girkau yace, tabdi yau da gobe wannan ai dole ne talaka ya bada nashi gudunmawa akan wannan bala'i da ke son zama annoba a gare mu talakawan Najeriya idan ba tashi tsaye muka yi ba muka taimaka wa jami'an fasakori to za a samu matsala kenan ke
wallahi kam sai kuma Abdullahi Muhammad Meyama yace ai hanyoyin suna da yawa Na farko dai gwamnati ta ƙara baiwa jami'an tsaro masu kare kan iyakokin ƙasar wato su dauki matakin ba sani ba sabo su yi bincike tare da hukunci mai tsanani kan duk wanda aka kama da abinci jabbu sannan su ma jama'a ya kamata su kaurecewa duk wani abinci da malam lafiya suka
ne da malaman lafiya
suka gano na jabbu ne sannan ya kamata gwamnati ta baiwa likitoci horo domin su gane abincin jabbu da ma gaskiya Allah ya kara tonawa bata gari asiri amin
sai Nafisa A Nasir tace salamu yau da gobe lalle kun cancanci yabo babu shakka shigowa da shinkafar jabbu ko kuma duk wani nau'i na abinci to wannan wani kalubale ne ga mutanen gari da kuma gwamnati kuma ya kamata mu hada kai da gwamnati domin ya kar duk wani taliki ko talika wanda yake da irin wannan sana'ar amma ta hanyar da ya dace mutane gwamnati hukumar kula da ingancin abinci a Najeriya mu saka ido sosai dan ganin mun daki da duk wata cuta mai shafuwar lafiyar jikin mu saboda kariyar lafiyar mu Allah ya sa mu dace amin
To amin amin sai kuma Saji Saidu Daura yace yau da gobe tabbas hannu ɗaya baya daukar jinka ya kamata jama'a su gaggauta kai rahoto ga hukumomi a duk lokacin da suka ga ana shigowa da shinkafar jabu ko ta roba ko ma wani nau'in abin da za a ci na jabu dan yin haka zai sa a kawo ƙarshen safarar shigowa da abincin jabu da fatan hukumar NAFDAC za ta tashi tsaye wajen ganin cewa ta zakulo irin waɗannan kayan abinci masu illa ga al'ummar Najeriya to kin ji dai kowa ya faɗi nashi abubuwa na maganan yanda za a yi a hada karfi da karfi domin a magance wannan matsala
wallahi wannan abu dai kam dai Allah dai ya sauke
to ma in babu rashin tausayi ba da rashin imani sai yaya zaka zo da abu wanda ka san cewa ga illar da zai wa al'umma ka kuma kin san abin da zai fi baka haushi ba daga inda aka yi shin ne babban mani matsalar ba wanda dan kasa ne zai siyo shi ko da shi cikin kasar su kuma ya ciyar da mutanen kasar su shine babban illar to ma sauraro akan wannan bayan mun ji rahoto ko kuma wasu abubuwan da suke cikin wannan shiri muka tanado muku domin amfanin mu gaba daya to zamu saki layi an jima ka dan inda zamu bar ku tofa albarkacin bakin ku kila wani ya ji labari ko kuma ya magani kila ma wani ya siya komai na iya faruwa to alamar number da za a kira mu da ita shine a sa alamar 1 sai kuma a sa 202 205 2655 amma sai bayan mun gama jin tattaunawar matasa a zauren matasa sannan zamu buga layin mun dai fada ne don ku rubuta ku ajiye
haka ne Hukumar Custom ta kama shinkafar roba da aka shigo da ita cikin kasuwannin Najeriya don sayarwa mutane, kamar yadda wakilin ya aiko mana rahoto.
Game da shinkafar roba ake zargin hukumar ta kama hukumar ta Custom a cewar babban controller mai kula da yankin gaban ruwan Najeriya Alhaji Umar Yusuf har yanzu ana gudanar da bincike akan wannan shinkafa.
To ni dai nan ban samu ba amma an yi kirari cewa an samu buhu 105 ne a ɗaya daga cikin gudunmu da take Ikeja wanda shi din ma yanzu kun amun ba an aika wa ƴan NAFDAC su je su tantance. Ko na roba ne ko ba na roba so kaga ba zan iya maka karin bayani akai ba an kai an mika wa jami'an NAFDAC sune alhaki ya rata a wayan su su je su sa na'ura su duba shin plastic ne ko kuma ainihin rice ne saboda haka sai su fito da bayanan su sannan zamu ga muku gaskiyan wannan din plastic rice ne ko kuma ainihin shinkafa ne mai kyau
ko yan kasuwa a birnin na Lagos sun yi karo da wannan shinkafa kuwa ga dai wani dan kasuwa
Assalamu alaikum gaskiya ban taba jin labarin shinkafar roba ba hakika ban taba jin labari ba
hukumar Custom ta Najeriya dai ta buga ci goyen bayan jama'a wajen yaki da yan fasakori kamar yadda Commander Umar ke cewa
ina kira da babban murya yan Najeriya su rika ba mu irin wannan bayanan sirri sannan kuma wannan fasakori da ake akan ruwa ba abu ne mai fa'ida ba kowa ya kamata ya kishin Najeriya Allah ya taimake mu Allah ya ba mu shugaban kasa mai kishin Najeriya
Baban Yaji Prom murya Amurka daga Lagos
Gargadi mai gina la mun mugunta mu gargadi ta kila fa kai ka fada mu gargade mai gina da mu gunta
mu gargade mai gina da
mu gunta
mu gargade mai gina da mu gunta
kai ko wanda yayi mu Allah sarki ya kwabe mai gina da mu gunta
mu gargade mai gina da
kai yan uwa musa alheri zuci yan mu tai mana dadi amma fa mu barge na da min mu gunta
mu gargade mai gina da min mu gunta
kama shi mai gina da min mu gunta ya tabe nan salalin nan ko aki ya marma ya tabe muddin
yanzu bari mu bi wakilin mu a Kaduna Nasiru Yakubu birnin Yaro dan jin tattaunawar sa da matasa game da abincin jabu.
Masauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. A yanzu za mu tattauna wannan matsala ta shinkafar roba da take nema ta mamaye kasuwannin a nan cikin kasar mu Najeriya. Tare da ni ina tare da magidanta guda hudu wanda zan ba su dama su bayyana sunayensu. Malami na farko.
Sunana Usman Sani.
Sunana Ilyas Abdurrahman.
Sunana Aminu Umar Yasayyadi.
Alƙayya Yusuf.
To malamai barkanku da zuwa. Kamar yadda kuka ji ana ta magana kafafin yaɗa labarai suna bayyana cewa an shigo da wata shinkafa cikin ƙasar nan wadda cikin ta roba ne wanda masana harkar kiwon lafiya sun tabbatar da cewa za ta iya halaka mutum cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Ba san ko kun samu wannan labari ba, Malam Usman, ya kake da wannan labari kuma ya ka ji shi?
To na farko dai kafafin watsa labarai na fara ji na Voice of America, to abin sai ya zo dan bani mamaki wace irin shinkafa ce za a yi ta roba. To kuma sai Allah ya sa sai wani aboki na turo min a waya, sai naga yanda ake yin ta. Leda ce suke sa ta a cikin wani injin, in ya nika ledan injin ya nika sai ya mai da ita kaman zare. Daga can kuma wani injin na gutsirata gutsu haka nan, in aka gama sai kuma a zo a samu dankali shi ma a nika shi hakan nan a kwaba shi sai a sa ta a ciki a mutsuka a mutsuka. Za ka ga an sa ta a wani mashin hakan nan ya busar da ita. Kada ka ganta ka ga shinkafa ta gaskiya.
To ba san Ilyas ba.
To gaskiya ni da aka gaya min wannan magana ina kwance ne sai da na tashi, saboda ni gaskiya abin ya bani mamaki ya daure min gani, kuma ban yi tunanin cewa za a yi shinkafa roba yanzu ba. Sannan kuma gaskiya ni ya bincike na ban gano ainihin ma da me ake wannan shinkafa ba, amma dai gaskiya abin ya girgiza zani da nace.
Dan kana wanda ba fa Aminu.
To wannan al'amari gaskiya ni bai bani mamaki ba. Dalili kuwa tunda na san akan yi kilishin bargo. To tunda akan yi kilishi ma da bargo da a wasu sashin a nan kasar, to kaga zai iya yiwuwa a ce an yi wannan shinkafa ta roba. Akwai wanda ya tabbatar min cewa ita kanta shinkafar idan aka ɗebe ta aka zuba akan siminti ko wani guri da yake da rana, to idan ka natsu ka tsaya ka dube ta sosai za ka ga da kanta tana dan kaman kadan da ne, sai ga tana narkewa a ƙasa. To wannan yasa ake gane ta roba ce. Amma kaman iri na mutanen karkara, gaskiya ina ga za a iya maka mata miya mu ci, ba mu san cewa ta roba ce daga bisani kuma matsala ta faru.
Mata iyayen gida Riƙayya Kefa.
Gaskiya a matsayina na mace ko da ban san ta ba, duk matar da aka kawo mata shinkafa ko da awo ne mijin ta yayi, za ta dauki kwarar shinkafar nan ta tauna, saboda ta san yanayin ruwan da shinkafar za ta sha. To kaga ta nan gurin za ta gane, gurin tauna wannan za ta gane ai wannan anya ko shinkafa ne, sai ta yi cigiya ta nuna wa mutane. Ta nan gurin in aka kawo mu mata wurin dafawa, kafin mu dafa za mu gane ta leda ne.
Malam Usman, ba ka ganin shi matsalar tattalin arziki ne da kuma irin wuyan da ake cewa ana ciki na wannan zamani yasa har wasu suka samu kafa na shigo da wannan shinkafa ko kuma yin ta ma, kamar yadda kace ka gani an turo maka?
Eh, to gaskiya tsakani da Allah yanayi yakan sa ba abin da mutum ba zai yi ba, ko ba abin da dan adam ba zai yi ba, saboda ya fita ga halin da yake ciki. A gaskiya fi sabilillahi yanayin da aka shiga yanzu a wannan ƙasa, particularly na maganan abinci, shi yasa kaga ake irin waɗannan almundahana, har kuma wasu marasa kishi marasa imani suka taimaka ana shigo da wannan abu cikin wannan ƙasar mu. Tsanani kenan ya jawo wannan, ba wani abu ba.
Ilyasu, ya kake ganin magidanta shin tsananin ne yasa mutum ba zai iya gane wannan ba har ya auka mata ya siyo?
To gaskiya mutane dai zuwa yanzu na ta maganganu daban-daban, ganin cewa ita wannan shinkafa roba ma tambayan ma da jama'a suka fara yi shine wai ita wannan shinkafar roba tana da sauki ne ko kuma ya ake yin ta? To gaskiyar magana ni ina ganin bai rasa nasaba ga halin da ake ciki na yanzu, shi yasa aka yi ta. Amma ko ma dai me kenan, gaskiyar magana wannan shinkafar roba dai ana nan ana bincike akan ta, kuma duk abin da ya faru akan ta ina ganin akwai dai matsala gaskiya.
Aminu, a matsayin ka na magidanci, in ka je sayan shinkafa ya kake yi kuma ya kake gane mai kyau ne wannan barin kai mai iyali na?
To gaskiya ni kan da ida kawai nake dubawa, idan na duba na ganta washar-washar, na ga yanayinta kamar babu da tuku wani abu, dan in banda yanzu na ji a kan dan tauna a gane ga yanayin mai kyau, ga yanayin wacce take da matsala, wannan kila ta riga ta lokacin ta ya kare. Ni bana tunanin hakan, ni kuma ina ta'allaka abun da yanda gaba daya muka raja a ga dole sai mun ci irin shinkafar waje, irin wacce ake cewa ya gwamnati. Ina ga da a ce duk mun kwanta da hankali muna iban ta gida, to hakan da ba za ta rinka faruwa ba. Wannan kamar ma dai kalubale ne zan wani.
Aje ruka ya bace ganin cewa idan magidanci bai gane shinkafar nan ba ya ji har ya sota, mace ita a gida ba za ta iya ganewa har kafin ta dafa ma ta kai ma iyali su ci.
Ai kamar yadda na faɗa a farko, mu mata ana kawwa za mu gane, saboda duk macen da aka kawo mata shinkafa sai ta tauna a baki dan ta san yanayin ruwan da za ta sa wa shinkafa. Wata mai shan ruwa ne, in ka sa mata ruwa kadan zaka ga ta ciko tukunya kuma bata dahu ba. Wata kuma bata da shan ruwa, in ka sa mata ruwa da yawa sai ta cabi. To dan haka mu mata kafin mu dafa shinkafa sai mun tauna ta a baki. To kaga mu cikin sauki zamu gane shinkafar roba ce.
Malam Usman, shinkafar nan da ake ta bayani da yaya za a yi a shawo kan watsonta a cikin kasuwannin mu?
Mafi sauki shine dukkan mu kowa yayi tawaye mu daina cin shinkafa ta waje, mu koma ɗan gida. Shine kawai mafi sauki, kawai kowa ya koma cin shinkafa a gida. To ya gida dai ba wanda zai sa maka roba, tunda bamu iya ta ba.
To an ce a gidan kuma ba ta da taushi.
A faɗi ake yi, ka je ka samu Jamila, ka je Kano, duk bazan zagin da ke nan ya je Kano ya samu shinkafa. Akwai Jamila ya Kano ya kura.
Kai yar gwamnati kake cewa Malam Ilyasu ko kuwa dai kai ma dai yar ƙasan ne, domin an ce an kawo mai yar roba, wanne kake ci yanzu?
To ai yanzu sun da ka tsorata dole in dawo a gidan, amma da gaskiya ban cika cin a gidan ba, amma dole ta sa zan dawo cin ƴan gidan saboda in samu kwanciyar hankali, dan tunda aka gaya mu akwai tabbabin na kan samun nutsuwa gaskiya.
Aminu, kana ganin wannan abu da ya farraka a cikin kasuwannin Najeriya na wannan shinkafa ƴan roba, kana ganin zai jawo ma ƴar ƙasa farin jini da kuma a rika sayen ta a dawo ma ƴar gidan da ake ta cewa?
Ai ya ma jawo, saboda ni na tabbatar iri ne wanda a da dubban mu yadda da mu ci ta gidan ba, dan gudun kan mi karo da tsakuwa ko kuma mu samu dan wani baki-baki ya sanya muka raja a ga wacan. To dole ne lalle mu dawo ga ta gidan, kuma idan ma har ana so a ci ita wadda aka saba ci ta wajen, to yanzu fa gwajin ya zame mana wajibi, dan na tabbatar maka da lalle lalle da dama za a samu mutane iri na fa da za su gabji ta roban nan sai dai Allah ya kiyaye.
Ajiya Rukayya, an ce ku ne Umar Abai sun duka cin shinkafan da ake ce mata yar gwamnati, to yanzu yaya da samu wannan labari?
To gaskiya yar gidan nan ta fi lafiya ma, dan saboda ba mu san ma irin chemical din da ake sawa waccan din ba, wanda ba za ta lalace ba. Mafi akasari matan, mu matan da muka guje ta, in Allah Ubangiji ya sa mai gida ya siyo shinkafar Hausa, akwai wata wadda ba ta da tsinta, ba ta da komai, kamar yadda Malam Usman ya faɗa, Jamila ko kuma ƴar kura. Akwai kuma shinkafa da yawa, zage-zage ma sun iya shinkafar mai kyau kuma lafiyayya, wanda za a dafa ta ba tare da ta cabe ba, in ma ba an faɗa ba, ba za ka ce ma ta gida ba ne. To ya kamata mata kafin mu dafa shinkafin koko mu ma ɗaura tukunya mu duba shinkafa, in tana da tsinta a tsince, in kuma tana da ƙasa to a rege ta. In kana fira za ka iya sa da yara za su rinka tsintsince abin da babu kyau a cikin shinkafin, za kuma ka samu lokaci da za ka rege ka cire na sama ka bar na ƙasa, wanda kake tsammanin cewa akwai ƙasa ko da ba a sa mata ruwa ba, za ka iya riga haka. Mu mata za mu iya rigan haka, dan saboda riga ko da in ka rairaye shi haka kamar yadda ake rairaye abubuwa, to ƙasar ai za ta koma ƙasa. To mai ƙasan sai ka samu lokaci sai ka rairaye ta, ka samu ƙwarya ko ƙoƙo sai ka rairaye ka cire ƙasan ka dafa wanda ba ta da ƙasan.
Malam Usman, wasu magidantan ba sun shekara sama da 30 suna cin shinkafa a gonakin nan, a matsayinka na magidanci, wani shawara kake da shi na ganin cewa a kauce ma shinkafar roban nan?
To shawara dai, ina ɗaya daga cikin magidantan da suke cin wannan shinkafa, ko ba gaskiya ba, to amma ni Allah ya sani na ɗan daɗe da komawa cin a gida, ba dan komai ba saboda mu raya manomanmu mu bunkasa manomanmu abincinmu ma ya zama cewa yadda muke shigowa da shi mu ma mu samu abincinmu mu noma a fitar da shi.
Ya za ka ga ya za a yi da mata to da suke ta rigima sai ya gona.
Ka gwamnati kai mai gida kai za ka ka biye musu kai ka shagwaba su in ka siyo ka bata in ta ga dama kar ta dafa har da ita da yayanta za su ci kai ma za ka samu ka ci amma in ka ce ka biye yadda suka yi ka ce mace sai abin da take so za ka yi to ai ka shiga wahala.
Wane Ilyasu yanzu inda za ka kare kai naka iyalin ba yaya za a yi da shinkafar gwamnati da kuma ga Malam Usman cewa yanzu akwai mai yar kasa
to ai ba gadan ta muka yi ba dama ai wannan shinkafa dole ma in batta saboda abin da yasa na ce maka dole in batta ai ba zai yi in siyo abin da zai cutar da ni ba dan haka kawai abin da na siyo shi za a amfani da shi in ana so a zauna lafiya kenan abin da na kawo kawai a dafa a yi amfani da shi kawai a kawo ɗan gidan nan ita zan siyo kuma ita za a dafa min kai ita ma nafi so yanzu kawai
kai Malam Aminu ba wani shawara ba ga wani
gaskiya akwai shawara domin ni gani nake kaman ba wanda ya shiga tashin hankali afkuwa wannan shinkafa ta roba iri na saboda ni nafi mutanen gidan san cin wannan ta gwamnati su ne masu suke so a so ta gidan ni ba na su to shawara shine su masu saidawa su rinka dubawa dan ni da garaje ba zan ba wannan ta gwamnatin ba sai dai ina duba amma ina jin tsoro saboda haka a rinka dubawa a tabbatar din me kyance koko waccan ce aka zo da ita.
Malam Usman, me shawarinka na ƙarshe ga 'yan kasuwa game da wannan shinkafa?
To gaskiya na farko dai a ji tsoron Allah shine na farko da za a iya kira ga kowane ɗan kasuwa. Rashin tsoron Allah shi yake sa mu je mu siyo irin waɗannan abubuwa da suke zama halaka ga kanmu gaba ɗaya, saboda idan babu tsoron Allah a al'amuranmu to shine fa gaskiya mutum za ka ga shi bai damu ba, shi dai kawai in dai kuɗi za su shigo mishi to shi kenan. So ina kira ga 'yan kasuwa da Allah a hattara, in ma ta gwamnatin nan za a siyo 'yan waje to a tabbatar da Allah an shigo da ta kirki.
Shi hukuma fa,
hukuma kuma akwai hukuman da ake masu wanda aka fi sani da yawa 'yan shige da fice 'yan kwastam, su kuma ya kamata su sa ido saboda su ɗinna su ko da yake masu suka fara bayyanawa cewa akwai wannan shinkafa ta roba, saboda haka wataƙila suna da abubuwan da suke iya amfani da shi ya tabbatar cewa wannan shinkafa ba ta kirki ba ce. Kuma ina kira gare su da Allah da Annabi su ma su ji tsoron Allah, su ji tsoron Allah. In su ba su ci ba fa wani nasu zai ci.
To akwai 'yan ƙungiyoyin 'yan kasuwa su ba ka ganin su ma suna da haƙƙi?
Eh to ai kiran da aka yi yanzu gaba ɗaya ne ma ba wani ɗan kasuwa ba ko wani abin nan, kowa ya sa ido. Saboda kai ɗan kasuwa kamar yadda nace ɗin nan, in baka ci ba wani naka zai ci. Saboda haka in ma mugunta ka yi kai ma kanka.
Aje riƙa ya ƙarshe me shawaran ki ga 'yan uwanki mata?
To shawara ta ga 'yan uwana mata, mace duk inda mace take tana kishin mijinta kuma tana son ta taimaka mishi, to a bisa taimako to ta bar shinkafar gwamnati ta koma mana gida. In mai gida ya kawo shinkafa 'yar Hausa ta yi ƙoƙari ta gyara shi yadda ya kamata don guje ma tsakuwa da ake gudu da bintu da ake gudu, to ta cire shi. Shawarar da zan ba 'yan uwana mata kenan.
Haka yake, to sai mu ce Allah ya kyauta. Sannan kuma wannan fa ba wai mun gama kenan ba, dan dole a samu lokaci a nemo likita a ji ta ina yake shafar lafiyarmu, dan dalilin da yasa muka bincika program din kenan yanzu haka wannan na yau da muka yi. To amma kafin sannan mun ce muna son dama mu ji ai mutane me za su faɗa akai, me suka sani, me kila wani ya siya, kila wani ya dafa ya gani daga baya. Yawa to kowa kila da yanda ya kalli abin ko kuma yanda ya sami tasa harkar ta same shi akan haka din. To saboda haka zamu bar ku kira a layin mu, kar ku manta ita ce alamar tarawa, sai a sa 1 sai 2 0 2 sai 2 0 5 sai 2 6 5 5. Zan maimaita amma Kaduna kuma to kafin maimaita din. Assalamu alaikum, wani ne Kaduna?
Okay, sunana Yawu Suleiman Madaci, karamar hukumar Kauru tarayyar Najeriya.
To Malam Yawu, me zaka ce game da maganar shinkafar roban nan ne da ake ta yi?
Magana da zan ce fanni uku ne, ni dai zan dora musu laifin shigowa da wani abu.
To
su kansu kungiyar yan kasuwa ya kamata su ma su yi wa al'umma adalci don kare lafiya al'umma. Sa'in nan hukumar fasa ita ma ya kamata ta sa ido gaskiya iyakokin kasar nan. Kuma gwamnati ya kamata ta ɗauki mataki ga tsaura wanda aka kama wannan shinkafa a hannun shi. To a tabbatar cewa an kai shi kotu don gaskiya yana da barazana na cutar da al'umma a cikin Najeriya.
To mun gode ƙwarai, bari mu je Suleja. Wane ne a Suleja?
Ibrahim mai yankin hula a garin Mai Gode a Kimba.
To Ibrahim, muna jin ka game da maganar shinkafar roba da kuma yadda mutane za su kare kansu, ko kuma shin kun taɓa ganin ta ma?
Gaskiya ni ba ma a rediyo ban taɓa jin labarin ta ba. Yanzu abu ɗaya ne wanda yake da muhimmanci a mu ƴan Najeriya. Mu mai da hankali mu a kan shinkafa irin tamu ta gida kawai. Yawa ra'ayina kenan.
To mun gode sosai, Allah ya saka da alheri. Bari mu je Sokoto. Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Waye a Sokoto?
Lawata bayan Allah ce daga Sokoto.
To me sunanta?
Sunanta Hadiza.
To sannu Hadiza, me zaki ce game da maganar shinkafar roba da kuma yanda zamu kare kai daga fada mata?
To abinda zan ce wa mata ƴan uwanmu dai, wanda duk za ta dafa abinci ta ko a koma ga shinkafar mu ta wanda mun ka saba da ita.
Ta gida ke.
Sannan kuma a zuba ga tire a duba daki-daki. Daki-daki a cince duk ƙazantar da a ciki. Don dama shi abinci in za ka yi ne ka tsaya ka natsu ka tsaftace abincin ka tuko.
Haka ne. To mun gode sosai.
Wannan shinkafar da muke ta ake ta magana akan ta ba wani abu ta ka ƙara mana ba, wagadin da mun kare na ita ta yi mana alheri bisa ga waɗannan da ake kawowa daga waje.
To mun gode Hadiza daga Sokoto, bari mu sake koma cikin Sokoto din. Wane ne?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Wake magana ne?
Ahmad Ladan Girkau ne, CEO ne talakan Najeriya.
To Ahmad, ka taba haduwa da irin wannan shinkafar?
Ai mu a jihar Sokoto sai dai mu ji labari kam a wannan din da kawo mana batakwan. Sai dai kamar yadda kuka hisso a Facebook, wata irin shawara ta ko kuma wani abu ya kamata su talakawa su ba da goyon baya kamar yadda Safil ya faɗa. Da sauran waɗanda annan ku ƴan uwa ne da annan to. A gaskiya ni gudunmawa da ya kamata kamar yadda ya karanta sakona tabbi haka ne ya kamata a ce su ma talakawa suna da nasu goyon baya, amma kuma tare da gwamnati babu abin da yake illa gwamnati idan ta ba talakawa. Musamman iri na shinkafa da taki da kuma dukkan sauran abubuwan da talaka ta so. To kaga Safil, idan muka ce an yi noma ingantacce shi ma kai ne yana protect, yana kare ka shigo mana da dukkan wasu miyagun abubuwa.
To mun gode, bari saboda lokaci bari mu je Sokoto. Mun gode Malam Ahmad daga Sokoto, bari mu je Maiduguri kai.
Assalamu alaikum.
Alaikum alaikum assalam.
Da wa muke magana?
Kuna magana da Musa Garba daga nan Mai Kitse.
Sannan Malam Musa, wani a ganin ka wani irin gudunmuwa? A ganin ka wani irin gudunmuwa ne ya kamata? Dan kawo ƙarshen wannan abu.
Godiya zan yi wa hukumar mu ta ƙasa.
Ya
yadda suka yi kokari suka gano wannan shinkafa kuma suka bayyana wa jama'a. Sauran jama'a da ƴan kasuwa da mu magidanta ya kamata mu lura. Kuma wani cin shinkafa ta ƙasar Bature ba burgewa ba ne, domin Turawa nan yawancinsu ba ƙaunar mu suke ba, sai dai su yaudare mu. Saboda haka idan aka ce za a dogara da su a koyaushe ƙoƙarinsu shi ne, musamman mu nan Maiduguri da muke fama da ƴan gudun hijira. Babu ya irin wannan ta faɗo cikin wannan rububi kawai a sai ka ga an.
To ta yaya mutane za su kiyaye kansu kar su faɗa mata ɗin?
Yadda za a yi shi ne hukuma ta tsaya a kai ta lura, ba komai za a kawo gudunmawa shi kenan a karɓa haya-haya tura wa jama'a ba.
To mun gode sosai. Ga saƙon wani ban Allah Kabir Musa daga Badarawa a Kaduna ya ce, ai mu tuni dama wahala ta riga ta sanya mu mun koma ga shinkafar Hausa. Fatan mu dai Allah ya daɗa kiyaye mu baki ɗaya. To amin, muna godiya Kabir Musa.
Amin, insha Allah. Usman, ya kamata next mako na shiri za mu kawo likita da zai kai mana ƙara haske akan abin nan gaskiya.
Ai wannan wai da kaman da ƙasa ki menene tsakuwa.
Roba fa a ce mutum ya ta cin roba.
Amma Usman, kaman yanzu wannan mai sauraron mu daga Maiduguri nan da ya magana cewa ana kawo, baka tunanin masu kawo wanne yake da matsala?
Wani makon zamu ji cigaban wannan.
Insha Allah. Masu sauraro, ana iya lalubar mu ta shafin mu na voahausa.com don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata.
Yanzu a madadin ita
Maryam Bashir Bugaya, Sabina Tsada Sodanye,
Sani Usman Ahmad Kabara, tare da ita Julie Lazarus Gresham wacce ta bada umarnin shirin, da ma injiniyan mu ne Rob McLean, da ma Jarmai da ya hada mu da ku ta shafin mu na Facebook Live. Nake cewa mu zama lafiya daga Washington DC.
Ta zaro zance ba ruwanta a yau da malalaci.